This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 60, 41, 31, 29, 49, 19 ta internet kuma a voahausa.com. Masu jin ma kasar Jamhuriyar Niger ta FM na iya kama mu ta gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da Niyya FM a birnin Kwanni. Masu sauraron mu da wannan dare, assalamu alaikum. Yanzu ma dai ni ce taku Halima Jumrau ke gabatar muku da shirye-shiryen namu na wannan lokaci daga nan birnin Washington DC, da fatan yanzu ma kuna cikin koshin lahiya. Kahin Ibrahim ka Almasi Garba ya gabatar da shirin mu tattauna. Kamar kowace Asabar, war haka za ku ji rahoto daga Agadez, kasar Jamhuriyar Niger, akan yadda wasu iyayen yara ke kokawa da matsalar tabarbarewar karatun boko saboda hankulan malamai sun koma kan siyasa. Za ku ji duka wannan, amma da farko ga Muhammad Lalo da cikakkun labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum. Bayan da kotun koli a Najeriya ta soke zabukan Mr. Andy Uba da Mrs. Stella Oduwa, wato tsohon ministar sufurin jiragen saman kasar, dukkanin su sanatoci a majalisar dattawa karkashin jami'ar PDP daga jihar Anambra. Wasu mutanen jihar sun fara bayyana ra'ayinsu kan matsayin da kotun ta dauka, kamar yadda wakilin murya Amurka Lami Abubakar Sokoto ya tattaro mana.
Sunana Kasmiya ne, mana ebe kwane na ochire gbambo oruru na Anambra.
A cikin harshen Igbo yana cewa ne mu al'ummar jihar Anambra, a gaskiya wannan hukuncin da kotun koli ta yanke akan sanatocinmu bai yi muna dadi ba, kuma ya zama kamar mai da hannun agogo baya a demokuraɗiyyar kasar. To amma dai tunda hukunci ne na ƙarshe daga kotun kolin Najeriya, sai mu jira domin samun sabbin shugabanni da za su wakilce mu a majalisar dattawan Najeriya.
Nana Ugochukwu Okpara, gaskiya mu yanda muka gani abinda ta kasance ba mu ji daɗi ba. Wannan da hannun agogo baya ne, saboda mutanen Anambra duk ba su ji daɗi ba bakan da sauke su da aka yi. In ka zo Anambra yanzu ko ina shiru an yi tagumi.
Sunana Wenkachi, wani abu da an yi kotu mu ba komi ne a gare mu, saboda mutane ne da an cire su, dama suna so ne, muna so ne a cire su. Mutane waɗanda ba sa yaki sosai, kuma dama ba su ci zabe, an doka su ne ko an dora su. Mu a Anambra wani abu ya yi daidai yowa kafadi, ya yi daidai.
Lamido Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Port Harcourt a Najeriya.
To a jamhuriyar Kamaru kuwa, gwamnatin kasar ta musanta zargin da wani dan Najeriya ya yi a kan sojojin Kamarun na cewa su ne suke kai hare-hare a wasu yankunan Najeriyar. Daga Yaounde ga rahoton da Muhammad Awal Garba ya aiko mana.
Ya ce wani wani ya gina shi da wayarsa yana sanarwarsa cewa dakarun kasar jamhuriyar Kamaru su ne suke kashe al'umma da kona musu ƙauyukansu a matsayinsa na mataimakin kungiyar 'yan ƙato da gora ko na 'yan aikin sa kai. Mu kasar jamhuriyar Kamaru muna yaƙi da 'yan ta'addan Boko Haram, kuma irin waɗannan mutane za su iya zama kanwa uwar gami a tsakaninmu da ƙasashenmu guda biyu. Dakarun kasar jamhuriyar Kamaru za su ci gaba da yakan 'yan ta'addan Boko Haram, kuma mun yi Allah wadai da waɗanda suke neman ɓata sunan dakarun tsaronmu. Sannan ƴan jaridu da manema labarai, ina bukata ku zama shaida a gare mu domin sanar da gwamnatocin ƙasashen duniya mu kasar jamhuriyar Kamaru muna 'yanta haƙƙin bil'adama, sannan ba za mu taɓa zama masu cimma muradin waɗansu ɗaiɗaikun mutane ba, kasancewar suna yi wa ƙungiyar Boko Haram aiki. Ko da makon da muke fitan nan ma, sai da 'yan ta'addan Boko Haram suka halaka mutane 66 a jerin hare-hare da suka yi a kwanakin nan. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
To labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Mambobin haɗakar 'yan adawan ƙasar Siriya sun isa birnin Geneva a yau Asabar, sai dai babu tabbacin ko wakilan kwamitin da ke shiga tsakani a rikicin ƙasar wanda ke samun goyon bayan Saudiya za su shiga zaman tattaunawar kai tsaye. Duk da rashin kasancewar ɓangaren 'yan adawar a jiya Juma'a, an fara zaman sasantawar wanda shine yunkurin ƙasa da ƙasa na farko tun bayan wani yunkuri da aka yi a shekarar 2014 da ya rushe. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya kan rikicin na Siriya Stephen de Mistura ya ce yana da burin ganawa da ɓangaren 'yan adawa a gobe Lahadi.
Labaran duniya kenan kuka saurara, Mahmud Lalo ya karanto. A daidai lokacin da aka kaddamar da yakin neman zabe ga dangada a kasar Niger, a jihar Agadez dake arewacin kasar, iyayen yara ne ke kokawa da yadda sha'anin siyasa ya dauki hankulan malaman makaranta hiye da aikin su na koyar da yara. Iyayen sun bayyana hargabar cewa ilimin yayansu na tabarbarewa jiddin wala hairan, saboda daga sun je makaranta sai su koma gida dan malamai suna can suna harkar siyasa. Wakilin muryar Amurka a jihar Tawa, Haruna Mamman Bako, ya yi tattaki har Agadez kuma ya aiko da rahoto kamar haka.
La politics tana tabarbarewa, ina ga an shiga harkar siyasa, to gwamnati ya diba, ba siyasa ba zai diba, ya diba yaran, ya tausaya musu, a kula da su, ƙanana ne yara manyan gobe. Zuma an sun ji ana maido su, balle an shiga cikin harkar siyasa, an shiga cikin zabe. Yaran talaka ne, a kula da su. Saboda masu diya hannunsu da shuhudiyarsu na kasashen waje.
Yau a yi gobe ba a yi, ba a ba karatun karfi ba, kuma yanzu ga an huskanci siyasa za ta zawa. Mu abin da gaskiya sha muka ya dame mu. Ba mu san inda muka dosa ba, yaran ba ilimi, su ba su tsaya suka ba yaran ilimi ba. Yanzu siyasa yanzu ta zo koyar da shi kenan, an yi watsi da karatun gaba daya. Malaman an sun shiga harkar siyasa. Yanzu ma ne za su shiga ƙarin siyasa, kenan in an hada zabe kuma. Daga kiran bankanin manya bai cikin su yana harkar wurin haɗuwar siyasa. A yi kokari dai a kula mana da yara. Siyasa su san masu siyasa sa su siyasa su. Mu ba mu aminci mu rashin karatu. In ba a samu aka yi karatu lokaci ya zo aka ce za a yi examen, lalle azumin yara za su gani sakamako wanda bai musu kyawu kenan mu faɗuwar mu ce faɗuwar su. Kuma ina kira ga magabata na nan jihar Agadez gaba ɗaya, ya kamata su sa baki a kama wannan abu.
Sai dai a cewar kungiyar Kwadago mai neman bunƙasa karatun boko a jihar Agadez mai suna Aso Epete, wannan lamari bai zo musu a ba zata ba a irin wannan lokacin, inji Usman Al-Husaini, magatakarran kungiyar ta Aso Epete.
An bar lakon an shiga siyasa, an yi rikitu an kai ana ta siyasa. Shi kuma abin da yasa za a samu mu ci gaba ba siyasar nan bace, ya kwalkin nan ce in mun gyara ta. Ka zo siyasa ka ce mana ka zaka daukan matakai wanda za mu ci kasa ka ci gaba. A lokacin kana kasar da tushen cigaba ilimi, to kuma yara ba su samu ilimi wanda sa'a za su samu gobe za su yi kirkiro wanda abin da za mu cigaba.
Haruna Mamman Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Agadez a jamhuriyar Nijar.
Yanzu kuma ga shirin mu tattauna wanda Ibrahim Ka Almasi Garba yake gabatarwa.
Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin na mu tattauna. Da farko, wai shin a Najeriya a mako mai shudewa ya ta kaya ne ilhikaya?
Shugaba Buhari da ke magana Nairobi, Kenya, ya ce son gwamnatin sa ba za ta rage darajar naira ba. PDP mai adawa ta ce son ba ta rabe gida biyu ba, tana gargashin rikon Uche Secondus. Amma Gulag da ya kai kotu ya samu nasara, ya ce shine shugaban jam'iyyar don mai gurbin Ahmed Mu'azu.
Mun kama hanyar gyara kenan.
Kwamitin kasafin kuɗin majalisar dattawa gargashin sanata Goje ya ce ya kammala bitar kasafin kuɗin bana don ba ma'aikatu damar kare kasonsu a kasafin.
Abinda Muhammadu Buhari ya yi daidai, ci gaba ke so ya kawo Najeriya, kuma mu muna goyon bayansa.
Zazzabin beraye lasa ya ƙara sanadiyar mutuwar mutane a Najeriya. Inda jihar Lagos ta halaka beraye 5,000 a kasuwanni da shawartar mutane su guji cin garin rogo da akan jika da ruwa. Dan takarar APC a Gombe Inuwa Yahaya da ya kai kara har koli, amma gwamna Dan Kwambo ya yi nasara, ya ce magoya bayansa su kwantar da hankali.
Gwagwarmaya yanzu aka fara, kuma insha Allah lokaci ake sallata, lokaci in ya zo za mu iya ba da gudunmawa mu daidai gwargwado.
Yayin da kotun koli ta ba gwamna Wiki na Rivers nasara, Kogi ta samu sabon gwamna Yahaya Bello na APC da ya sharan tsohon fara aiki yana zub da hawaye. Nasiru Adamali, kamarar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Haka fa, to yanzu mu kada zauren mu na tattaunawa. Har yanzu zauren na babban birnin tarayyar Najeriya, Abuja, inda wakilin mu Nasir Adamu Ilhikaya ke jagorantar wata tattaunawa kan matakan da ake daukawa na samar da zaman lafiya ta wajen kwato kudaden da aka ware don tabbatar da tsaro da kuma gudanar da ayyukan yi can a baya don rage kunci wanda kan kawo saurin fushi wanda shi kuma kan kawo tashin hankali. Yau Nasiru zai dora ne daga inda yake komawa ga ɗan jarida Sani Tahir.
Yawwa haka, Sani Tahir ɗan jaridanmu na wannan zaure. Idan aka je aka kai mutanen nan kotu za ka ga muƙarrabai sun biyo su. To, kai Sani, ya kike ganin mutane sai a ga kamar wanda duk ya amfana daga waɗanda ake zargin nan kamar baya kyaman irin waɗannan mutanen ba?
Eto mana subran farar cewa wani abu kuliyaman ta sabo wanda ya je don an kira ka gaban kotu sai koda mai gurnin garin ku ne ko kuma mai angon garin ku ko dagacin garin ku dan ya raga ka ba zai hana yi wa shari'a abinda ya dace ba ni dai abinda nake so in kokarin jawo hankali ga hukumar tsaron
wato abinda ni nake so in jawo hankali
ga
mutanen nan
da ake da suke rako su
yawa su suna ta fatar a bada belin mutanen nan su koma gida saboda irin abinda suka samu su ci gaba da rabawa
ma Nasiru ai da ma duk wanda ga rako ka duk wanda ya tuna ba rabu da din bana ba wani abu ne ake ayya mu saboda ka duk yanda yake ina tare da shi in ya je kotu ba a ganshi in aka ganni ai an ganna kotu saboda ka kamar na mala sa bayani duk da zaman sa a kotun zuwan sa kotu ba zai hana shari'a gurfan da wannan mutumi ba amma dai shi da mutumin zakanin sa an kai ni kotu ka ganni shine abin da muka samu kan masu kenan siyasa ce wata makauniya sa samu ke don haka
bashir baba ya sake ke mana yaki da ko kuma ka fahimtar kan wani wata al'ada da ta dade wacce na sani musamman a yankin arewa da idan mutun ya samu wani babban mukami da ake cewa har lokacin ba da ministocin nan ma sai a ce a an ba wannan ma'aikata mai baiko wacce rubutsasshiya wannan kaza da kaza
wani abu da nake so in fadi kan abin da ka fada duk wanda aka kai shi ya samu wani mukami ko commissioner ko permanent secretary ko minister ya kare wata kila ba da gidan kansa ko mota kansa muke akan ce shi ya jawo kansa ai ya rike wani guri me yasa bai ba
to wannan Malam Nasiru ka dauko muhimmin al'amari domin abin da yake faruwa shine shi al'amari na rashawa din nan ya zama wajibi kowannen mu daya bayan daya ya canja halinsa ya canja tunaninsa kamar yadda ka faɗa shi dai ka dubi Najeriya tukunna da farko Najeriya ƙasa ce mai tasowa a ƙasa mai tasowa kuwa gurbi ko kuma kujerar gwamnati ana alakanta shi da samu dan haka duk mutumin da aka bayo mukami sabo tun daga cikin gidansu zaka ji an fara ce masa to saura kuma ka je kai mana hadin tsiya to kaga daga nan an dora shi akan hanya ta yaje wadda ba ita ce ba yaje to kai mana hadin tsiya me kuke nufi in naje abin aikin da zan yi za a bani albashi daga abin da na samu na albashi in shine ku zo mu raba abin da nake iyawa in bai mu kuwa in ko ba wannan kuke nufi to me kuke so in yi anje in yi wasata kenan to kaga tun daga gidajensu ake wa mutane huduba shedan cewa saura ka je kai mana halin tsiya dole ne mu duba wannan kuma mu gyara halin mu mu canja tunanin mu game da wannan al'amari wannan shi da wajibi
Abubakar Ali yaya a matsayinka na masani na tattalin arziki waɗannan jihohi a gajeren zango ba dogo ba waɗanda Boko Haram din nan suka kona musu garuruwan nan dan kwanan nan mun je Konduga sai kwanan nan ne wasan Konduga sai Dabda Maiduguri ne muka shiga Bama muka ga garuruwan nan manyan biranen nan an kona su kurmus inda ko ruwan sama yake ba inda zaka faki fadar sarkin Bama ma nan ne aka maida ita barikin wucin gadi na sojoji Abubakar Ali a matsayinka na masanin tattalin arziki wani mataki kake ga za a dauka na gajeren zango yadda mutanen nan za a taimaka musu sake farfadowa
kuma musamman mutumin Borno ba baka karasa wannan ba wato abinda yake akwai committee din da shugaban kasa mu wancan ma da yake sun hada na wanda general TY Danjuma yake jagora akwai kudade an riga an tara akwai kudade jihohin nan da kansu ya kamata su yi hadin gwiwa su samu kudi a ci gaba da aiki wurjanjan wato abinda ake ce mata Marshall Plan shi za a yi wa North East kuma alhamdulillah yawancin mutane North East din kamar yadda Sani ya faɗa na Bama da Gamurungala wannan axis din yan kasuwa ne wato kamar yadda IMF suka zo bayan yakin duniya na biyu aka hadu dan a taimaki juna to haka ya kamata a yi wa Borno shi dan kasuwa jari yake bukata da zaran ka bashi jari ka sake shi saboda haka dole a hada gwiwa da gwamnatocin nan da bankuna a ba wayannan yan kasuwan da suka rasa jarin su a ba su jari mafi saukin biya da interest kuma gwamnatocin su biya su gaggara wannan makarantun nan kuma wannan din ma shi a cikin wannan matsalan ma a cikin wannan bara'i ma sai kaga alheri ta fito yanzu rashin aiki da sauransu da samarin da ba su aiki da kuma wuraren da aka rufe nan alal misali kaga akwai kamfanonukan da ake buga can bulo a Borno kaga wannan gine-ginen da za a yi to sai a amfani da shi a tada wannan kamfanin nan ba kuma a je wasu wurare ana sayan kayan aiki ba ko a je China ko a je wasu wurare a tada wannan a yi amfani da wannan masifan a tada arzikin wannan jihohin nan wajen bulo wajen siminti wajen gine-gine wajen daukan laborery wajen daukan plumber da sauransu aiki zai taso saboda haka shine abin da yanzu ya kamata yi gwamnatocin nan su zo su hada kai gwamnatocin nan guda shida su taimaki junansu da gwamnatin tarayya Allah ya kawo mana zaman lafiya
Sani Tahir na san kana duba irin rawar da gwamnonin nan na jihohin nan uku in an lura ma kusan banda shi Bindo Jibrila na Adamawa shi ne kawai sabo da ya fara karo na farko shi gwamna Gaidan wa wannan ba shi ne karonsa na farko ba haka shi Kashim ya kike ganin rawar da suke takawa wajen wannan aikin kaman Kashim dai an ya sha cewa tun a zamanin ba cewa ba makaman nan har ya so ya kawo masa matsala da gwamnatin tarayya
ma Nasiru jawhirin nan guda uku da ka faɗa bayan shi Bindu shi ne sabon gwamna da ya shigo wa'annan ku duka suna zagaye na biyu ne kamar yadda ka sani ne gwamna Kashin Shatima ya yi ta korafin cewa lallai ba makaman da za a ba wa soja su yaki wannan mutane babu kuɗin da za a yi babu kaza to amma in baka manta ba bayan shigo gwamnatin nan da wata biyu ko uku sun hada wani kungiya na North East Governors Forum na hanyar magance tsaro a kasa wanda yake sun yi mitin su kafin gwamnati sabon gwamnati shigo sun yi wannan mitin a Gombe wanda shi gwamna dan Gombe yake shugabantar wannan taro sun zauna kuma ina tsammanin kwanan za su sake wannan taro ta musamman kan wannan abu ina da yakin kuma za su zauna su tattauna muhimman abubuwa da za a fito nan kai tsaye ba da jimawa ba a samu wanzuwan lafiya da kwanciyar hankali a wannan
kamar shi gwamna Emir Abubakar naji suna magana ma kan yan gudun hijira ko
lallai Muhammad Abdullahi Abubakar ya yi wani hubbasa na ganin cewa an karrama yan gudun hijira don saboda akwai su a jihar Bauchi kuma ko a budget din sa na wannan kasafin sa na wannan shekara ya sake bada wani muhimmanci matsaro da kuma yan gudun hijira kuma anan shine ma wanda yake a nutsin da aka yi shine kai bada kaman a ofishin jihar Bauchi na nan Abuja ita ce kamar ofishin da za a yi taro na North East. The Voice of America.
Sai a kasance da mu mako mai zuwa don jin ci gaban wannan tattaunawar. Da wannan muka iso sashin sauraron jawabin dattawan arewacin Najeriya kan hanya mafi dacewa ta ceto arewar daga matsalar tsaro da karazubanci. Yau dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai su ne Rabaran Jamilu Abba Ibrahim na majami'ar Ekwa a jihar Bauchi da kuma Sheikh Muhammad Sani Isa babban limamin masallacin Wahfurod da ke garin Kaduna. Ga Sheikh Muhammad Sani Isa.
Assalamu alaikum jama'ar Najeriya musamman Najeriya ta arewa na ce jama'a domin in haɗe musulmi da kirista da ma wanda ba musulmi ba kirista ba amma kuma gashi dan ƙasa ne yana da haƙƙi yana da ƴanci na yi abin da ya dace don tahiyar ƙasa da kyawo kamar yanda kuma yana da haƙƙin ba da gudunmawar shi a wannan ina kira ne a wannan hali da muke ciki tunda an samu an yi wajen wata 7 da kammala zaɓe dama na kira can bayan kammala zaɓe da 'yan kwanaki kaɗan to kiran dai har yanzu shine cewa jama'a mu zauna lahiya shugabanni suna da haƙƙi na tabbatar da zaman lahiya amma mu ma 'yan ƙasa talakawa mutanen gari muna da namu haƙƙi da ke wuyanmu koko nauyi da ke wuyanmu na ƙara tabbatar da zaman lahiyar nan malamai da nasu sarakuna na da nasu shugabannin kabilu da shugabannin al'umma duka kowa na da nashi haƙƙi na abin da zai ma'ana yana da aikin da zai a samu zaman lahiya ya karfafa kuma mun gaya muku a wancan lokaci muka ce an samu wani yanayi na siyasar ƙasar nan da ya gwada alamar gyaruwa a lokacin da aka samu mutanen Benue state jihar Benue mahi yawansu in na ce mahi yawansu da turanci ana cewa overwhelming majority na mutanen jihar Benue zaka tadda ba ainihin musulmi bane, majority su kirista ne, sannan overwhelming majority na mutanen jihar Benue ba Hausawa bane, majority su wasu kabila ce wanda ba Hausawa ba, amma abin mamaki sai gashi ƙuri'ar su ta zaben shugaban kasa ta yi rinjaye akan zaben janar Buhari. Wannan ya nuna kenan sun zaɓi janar Buhari ba dan yana musulmi ba, sun zaɓi janar Buhari ba dan yana Bahaushe ba, sun zaɓi janar Buhari ba dan yana daga can arewa mahi nisa ba, sun zaɓe shi saboda wasu halaye da ɗabi'u da suka gani game da shi wanda ya cancanci ya zama shugaba. To kaga irin wannan muke so ƴan Najeriya su farka su waye su kai ga suna gane cewa za su zaɓi mutum ne saboda cancantarsa zai iya yin abin da ya dace. Ba ruwan su ma da addinin shi balle kabilar sa balle kuma wani sace yake, dan arewa ne dan kudu ne dan ina ne duk ba shine matsala ba. To kaga Benue ta san, na ce Benue ne kawai, wasu sukan ce Plato a sa ta cikin lissahi, nike ta a ku kyale Plato dai, mu yi magana Benue dan ita ce 100% take da wannan yanayi da muke magana akan shi. To kaga wannan ya nuna ana neman a dawo da siyasa irin ta da ta lokacin Sardauna wanda zai yi ministocin shi su Sunday Awone Kirista bai rabe, yayi ministocin shi su da sunan wanda bazan tuno sunan su ba, wanda duk kiristoci ne, amma ya ga cewa sun da suna aiki kuma za su yi kin ake bukata, to sun cancanci su zama ministoci a karkashin shi duk da cewa shi musulmi ne. To dan Allah ku ci gaba da faɗin magana mai kyau. Yanzu gashi mun zo wani lokaci na ana kokarin a tace kudaden da wasu suka ɗebe ba akan daidai ba, ba akan dacewa ba. To wannan harka ta tace kudade ko amso su, malaman musulunci suna da ra'ayi iri biyu, ma'ana suna da fahimta iri biyu. Wasu suna cewa a ajalaye a ce ban da gaba dai, nan abin da ya faru ba a kyale shi. Wasu malaman musulunci suna da irin wannan tunanin. To amma wasu malaman musulunci wanda ni na yarda da ra'ayin su da fahimta su, suna cewa ai akwai ka'ida a cikin musulunci da ake kiranta raddul mazalim. Me raddul mazalim? Amma da dukiyoyi ko haƙƙoƙi waɗanda aka zalunta zuwa ga masu shi. To tunda wannan kuɗaɗe an ware su ne dama don ƙasar Najeriya, don yi ma ƙasar Najeriya aiki da hidima, don yin abin da zai tabbatar da tsaro da zaman lafiyar ƙasa. To in an so wannan kuɗi, ai ko daidai ne. Iyaka dai mu ce muna tambihi da faɗakarwa ga gwamnatin tarayya da na jihohi, a bi a hankali da su ma wakilan da ke aikin kwato kuɗin, dukka a bi a hankali da EFCC ne, a bi a hankali a yi abin bisa adalci da sanin ya kamata. Babu victimization, babu tsangwamawa don wani ba ɗan jam'iyya ba ne ko ɗan jam'iyya, a'a, a yi abin kawai tsakani da Allah. To in an yi haka, to zai tsare ka'idar albarka addu'ar da mutane suka ta yi baya. Wannan shi ne magana. Allah sauƙaƙe.
Shi ma Rabaran Jamilu Abba kira yake da a yaɗa al'adar zaman lafiya don a ci gaba.
Jama'a, assalamu alaikum ƴan uwana ƴan arewacin Najeriya. Mai magana Pastor Jamilu Abba Ibrahim daga nan Bauchi. Ina mai kira ga dukkan ƴan arewacin Najeriya, jama'a duka na wannan ƙasa, don mu haɗa kai mu yi zaman lafiya da juna domin ci gaba cikin Najeriya. Kuma Allah Ubangiji ya umarce mu da akan cewa mu yi zaman lafiya da kowa da kowa, wanda ma har Allah da kansa ya faɗa a cikin Bible da cewa in babu zaman lafiya, wato in baka nemi zaman lafiya da mutum mai saduwa da Allah ma zai maka wahala. Dalilin na ɗaya shi ne littafi ya ce su nemi salama da dukkan mutane da tsarkakiya wanda babu wanda za ya ga Ubangiji in ba tare da ita ba. Muna kira ga jama'a, muna kuma kira ga ƴan uwa maza da mata, musamman ƴan uwanmu waɗanda suke arewacin Najeriya, saboda matsalolin da suka fuskanta a cikin wannan ɗan shekaru. Sa'ilin nan muna roƙo ga dukkan jama'a a duk inda mutum ya samu kanshi, ya kasance cewa zaman lafiyarsa shi ne kwanciyar hankalinsa, zaman lafiyarsa shi ne salamarsa, zaman lafiyarsa ta dalilin zaman lafiya kuma zai samu albarka. Idan ya ce ba zai yi zaman lafiya da jama'a ba, to samun albarka ma zai masa wuya, sannan kwanciyar hankali ma zai masa wuya. Misali, kamar yadda a zamaninmu na yanzu muna ganin yadda ɗan uwanmu Fulani makiyaya da sauran wasu ƙabilu suna kashe junansu akan abin duniya wanda bai taka kara ya karya ba. Muna kira musamman ga ƴan uwanmu Useni, ba dan ni ne magana ba, amma ina roƙo domin Allah da girmansa da ɗaukakarsa, da tunani cewa wata rana za mu mutu mu tare da Ubangiji. Idan ka mutu, ya za ka ce wa Ubangiji? Idan an same ka da rashin adalci da rashin gaskiya da kuma ɓarna wanda har ya kawo faduwa ga Najeriya, alal misali kamar yadda makiyayenmu nan yawancinsu za ka ga faɗace-faɗacensu tsakaninsu da wasu ƙabilu a ta dalilin gonakai, a ji tsoron Allah, a yi zaman lafiya da kowa da kowa. Haila yau kuma abu ina kuma ba da shawara ga gwamnatin Najeriya, a matsayina na ɗan Najeriya nake wannan magana. Kuke ne dukkan kuɗaɗe da aka samu, aka kawo su, aka karɓo su daga wajen jama'a. Ina mai roƙo da son samu ne ya kamata a yi aikin da zai nuna cewa wannan kuɗin an yi aiki da shi. Ina kuma ba da shawara da cewa tabbas ne duk abin da za a yi aiki da aminci da gaskiya ta ilimin a ji tsoron Allah. Wanda ya kawo dukiya, wanda suka je suka kawo dukiya, kar a zauna a kai a yi amfani da shi face za a yi amfani da shi yadda jama'ar ƙasa da ko'ina a duniya za a san cewa lalle kuɗaɗe da aka karɓa wajen jama'a an yi aiki da shi aikin da zai nuna ci gaba cikin wannan ƙasa ta Najeriya. Abin da nake son ƙara bayani a kai shi ne, mu tuna da cewa Allah yakan ba da minti ga wanda ya so. Allah yakan yi abu a lokacin da ya ga dama, babu kuma mai hana shi. Ina mai ƙara bayani da cewa dukkan wanda Allah ya ba ragaban shugabanci ya tuna da cewa wata rana za ya mutu za ya gamu da Allah. Dole ne ku kowane shugaba ya tsaya ya yi aiki da aminci da gaskiya. Kwayar magana da nake so in bar muku shi ne, idan babu zaman lafiya, hatta aikin Allah ma ba za ta iya yin sa ba. Dole ne mu kasance da zaman lafiya da salama da kwanciyar hankali. Ni mai magana Pastor Jamilu Abba Ibrahim daga nan Bauchi. Allah ya albarkace mu, Allah ya sa mu aiki da aminci da gaskiya. Assalamu alaikum.
Jalla allazi wahidu
ya kula ta ba mana
ahadin guda sau madu
sai ku ka tsaya ta yi mana
mana majidu ya ilahu na ahadin mama mana ya ilahu.
Da jawabai daga dattawan arewacin Najeriya muka kammala shirin namu tattauna na wannan lotan, sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana.
Yanzu ga Muhammad Lalo da takaitattun labaran duniya.
To Halima, gwamnatin Kamaru ta musanta zargin da wani ɗan Najeriya ya yi a kan sojojin ƙasar na cewa su ne suke kai hare-hare a wasu yankunan Najeriyar. Mambobin haɗakar 'yan adawar ƙasar Siriya sun isa birnin Geneva a yau Asabar, sai dai babu tabbacin ko wakilan kwamitin da ke shiga tsakani a rikicin ƙasar wanda ke samun goyon bayan Saudiya za su shiga zaman tattaunawar kai tsaye. Duk da rashin kasancewar ɓangaren 'yan adawar a jiya Juma'a, an fara zaman sasantawar wanda shi ne yunkurin ƙasa da ƙasa na farko tun bayan wani yunkuri da aka yi a shekarar 2014 da ya rushe. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya kan rikicin na Siriya Stephen de Mistura ya ce yana da burin ganawa da ɓangaren 'yan adawa a gobe Lahadi. Akalla bakin haure 33 ciki har da yara ƙanana suka rasa rayukansu bayan da kwale-kwalensu da ya nufi tsibirin Lesbos da ke Girka ya nutse a gaɓar tekun Turkiya. An da ya ceto mutane 75 a haɗarin, yayin da ake ci gaba da ƙoƙarin ceto wasu mutane 9 da suka makale a cikin jirgin. Rahotanni sun ce 'yan ciranin sun fito ne daga ƙasashen Siriya da Afghanistan da kuma Myanmar. 'Yan sanda sun ce sun cafke wani mutum ɗan ƙasar Turkiya da ake zargi da shirya fasa ƙoren mutanen. Shugaban Amurka Barack Obama da takwarar aikinsa ta Brazil Dilma Rousseff sun amince su haɗa kai domin yaƙar cutar Zika da ke sa a haifi yara da wata illa. Bayan da shugabannin biyu suka gana a jiya Juma'a, fadar White House ta fitar da wata sanarwa wacce ta wato shugabannin biyu suka amince da gane muhimmancin yaƙar wannan cuta ta Zika.
Da takaitattun labaran nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma gobe da sahi da izinin Allah ku ji wasu abokan aiki da sauran shirye-shirye a ciki har da shirin zaɓe ko naɗi wanda Ladan Ibrahim Ayawa yake gabatarwa. Yanzu a madadin Muhammad Lalo wanda ya karanto labaran duniya da Mr. Caleb Getachew wanda ya haɗa mana sauti da injiniya mu Mr. Shadrack da Abdulaziz Adili Toro, ni ce taku Halima Jumro daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lafiya da wadata sai gobe da rana da izinin Allah.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.